بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهلرة وانا مجلسنا مصلاتين البرهان ننجلن أزري kamar yadda muka saba rana irin ta yau ta alhamis muna karatu a cikin wannan lokaci na almuru a cikin littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'ati al-azhariya mu'allifin wannan littafi abul hasan ash-shabili al-manufi Allah ta'ala ya masa rahama yau mun sake zama ranan alhamis zai zama 15 ga watan rabiul akhir shekarar hijira 1441 yanda yazo daidai da 12 ga watan 12 a shekarar miladiya 2019 cikin hukuncin Allah madaukakin sarki zamu tashi bisa tambihi ne ko mun yi tambihi mun yi karatu a wancan satin akan abin da ya shafi rama salloli rama suna eh wayin kana imaman ko o ban wa gama ba ba eh to muna daidai kan gabar kenan wanda ya cika sallah wanda ya tuna sallah yana cikin wata sallah wanda ya tuna sallah yana cikin wata sallah yaya zai yi daidai yadda mallan ya ce wa man zakara fa ita tanfi waqtiyati zamu dan koma baya kadan zamu dora karatu wa man zakara fa'itatan fi waqtiyatin wanda ya tuna sallar da ta kubuce sallar da ta wuce fi waqtiyatin alhalin yana cikin ta lokacin ya tuna sallar da ta wuce alhalin yana cikin ta lokacin yajibu tartibuha ma'aha yana wajaba yajera su wacce ta wuce din tare da ta yanzu kamar ya tuna la'asar yana cikin magariba don haka wajibi ne kuma ya yi la'asar sannan ya yi magariba shine jibu tartibuha ma'aha wajibi ne ya jera tartibuha wannan lamiri na ha yana kuma fa'ita ita wacce ta wuce din ma'aha wa ha ta bi kuma yana komawa waqtiyya wacce ake ciki haka wajibi ne ya jera wacce ta kubuce masa tare da wannan wacce yake yi yanzu don haka yanzu shine mallan zai kamar da muka sani masu sallah mutum uku ne da mai sallah shi kadai da kuma liman da mamu don haka yanzu wannan yanayin zai iya faruwa da mai sallah shi kadai zai iya faruwa da mamu zai iya faruwa da liman don haka mallan zai bi mana su daya bayan daya yaya mutum me ya kamata ya yi idan ya samu kansa a wannan hali bisa la'akari da matsayinsa a sallar sai mallan ya fara da mai sallah shi kadai sai ya ce fa in kana fadhlan idan ya kasance mai sallah shi kadai ne ba liman ba mamu ba qata'a to ya yanke ta yayi kabbara kenan zai fara magriba sai ya tuna bai yi la'asar ba to ya yanke ta kawai ya koma ya ikama ya yi la'asar ma lam yaqid raka'atan bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi matakar bi kulli raka'a ba ta hanyar dora hannayensa akan gwiwoyinsa matakar bi kulli raka'a ba ta hanyar dora hannayensa akan gwiwoyinsa fa in aqadaha idan kuma ya kulli raka'a ta hanyar kenan ya riga da ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa ya sunkuya ya kulla ruku'u damma ilaiha ukra to ya taro mata wata raka'a mana ya karo mata wata raka'a raka'a farko ce ya mata ruku'u, to yanzu ya riga ya kulla raka'a, to ya karo wata ta biyu. Idan raka'a ta uku ne, to ya karo mata ta hudu, saboda ba a so mutum ya fita daga wuturi. In ya fita daga raka'a ta uku, to ya fita a wuturi, sannan kuma ya riga da yayi nisa a cikin sallah. In kafin yayi ruku'u ne a raka'ar farko, to bai riga da ya kulla raka'a ba, to wannan malamai da dama suna ganin cewa sallarsa bata kankama ba. Wanda ya kulla ruku'u, sallah ta kankama. Da haka shi wanda ya riga da ya kulla ruku'u, to illoli biyu ake guje masa. Ba zai fita a raka'ar farko ba, saboda wuturi da daddare ake yinsa, sannan sau ɗaya ake. Ba zai fita a raka'ar, ba zai fito bayan ya kulla ruku'u, saboda sallah ta kankama. Sai zama illolin biyu ne ake la'akari da su. To shi sa malam ya ce damma ilaiha ukhra, wato ya karo mata ɗaya. Wa kharaja an shaf'in, sai ya fita daga sallar a shafa'i, ma'ana ya fita daga sallar a halin ya zo da raka'o'i guda biyu da za su zame masa nafila. Sallar ta koma nafila, tunda niyyar da ya kulla lokacin da ya fara sallah niyyar farilla ne, niyyar farali ne, sallar magariba ce. To niyyar nafila kuma tana ƙasa da niyyar farilla. To mayar da aiki ya koma, wato mayar da aiki mai girma ya koma ƙaramin aiki na ibada a cikin aikin, wannan yana yiwuwa. Wanda ya ɗauki azumi na farali, kuma sai ya bayyana masa cewa ba faralin a kansa, sai ya mayar shi nafila. Wanda ya fara sallar farilla, kuma sai ya bayyana masa cewa ya yi wannan sallar, sai ya mayar ta nafila a ciki ya canza niyyar. Ko wanda ya fara sallar farilla, sai ya bayyana masa cewa bai yi ta kafinta ba, sai ya mayar ta koma nafila. Wanda ya fara wankan janaba ran juma'a, sai ya tuna ya yi wankan, sai ya mayar shi na juma'a, ba sai ya dawo daga farko ba. An fahimta? Yawa, don haka ana iya wato mayar da babban aiki ya koma ƙarami ta hanyar juya niyya a cikin aiki, amma ba a juya babban aiki ya koma wani babban, ko a juya ƙaramar niyya ta koma babbar niyya a cikin ibada, wannan ba a yi. Ba a juya babbar niyya ta koma wata babbar niyyar, ba a yi. Wanda ya tashi da azumin ramukan Ramadan, ranar shakka, kuma sai ta bayyana cewa Ramadan ne wannan ranar, to wannan azumin ba zai iya juya shi ya mayar da shi Ramadan ba, saboda niyyar Ramadan babbar niyya ce. To ba hali ko nafila a mayar ta niyyar nafila a mayar ta niyyar farilla, ko niyyar farilla a mayar ta niyyar wata farilla. Yana la'asa, sai ya tuna bai yi azhar ba. Ba hali ya juya niyyarsa a cikin sallar ta koma azhar, ba hali. To amma yanzu tunda niyyar farilla ya ɗauka, kuma sai ya bayyana masa cewa wannan farilla ba za su tafi a haka ba, to zai iya mai da niyyarsa ta koma nafila. Wa kharaja an shaf'in, sai ya ƙarawa raka'arsa raka'a ɗaya, domin ya fita a shafa'i, domin ba a fita a sallah a wuturi. Wa in kana imaman, idan kuma liman ne, (tos) idan kuma liman ne qata'a to ya yanke sallar wala yastakhlifu ba zai maye wani a gurbin ba wa yasri dhalika li salatil ma'mumin kuma hakan zai yi naso yasri hakan zai yi naso li salatil ma'mumin zuwa ga sallar mamu abin nufi idan liman ne yana sallar magriba sai ya tuna bai yi sallar la'asar ba malan yace qata'a liman zai yanke wala yastakhlifu kuma ba zai jawo wani amad a gurbinsa ba saboda ai an saba idan liman ya san matsala to zai jawo wani a gurbinsa sai ya masa wannan sallar shi kuma sai ya fice to irin wannan matsalar a malikiya irin wannan matsalar ba halin liman ya jawo wani saboda lokacin da ya tuna sallar baya to yanzu wannan sallar a hakkinsa shi ba ta farilla ba ce in ma zai yi yayi wani abu da wannan sallar ta nafila a malikiya kuma mai nafila baya jan mai farilla ta haka ba hali yanzu wannan limamin shi ya ci gaba ko ya mayar ta shafa'i ya yi sallama da mamu ba hali ba hali ya karo mata raka'a ya fita in ya so shi ya zama yayi nafila ya sallame su kuma su tashi su ci ko raka'a daya in magariba ce ko kuma in irin la'asar ce ya ci gaba da su a matsayin nafila in sun sallame shi kuma sai ya tashi daga baya a zahar ɗinsa ya sake la'asar a malikiya ba zai yiwu ba sannan me yasa suka ce ba zai maye gurbin da wani ba saboda sallar da ya faro tan tunda ya riga ya tuna cewa bai yi ta kafinta ba to ai shi a hakkinsa wannan sallar ba ita ba ce don haka idan ya jawo wani ya ɗora shi akan sallar da shi a wajensa ya faro ta ba ita ba ce sai suka ce ba zai maye gurbin wani ba ba zai kawo wani abu amma wannan wato tsananin irin na malikiya Allah ya musu rahama ba abin da zai hana liman ya sha kurminsa lokacin da liman yake jalla asar sai ya tuna bai yi azhar ba to ya ci gaba da sallarsa a matsayin nafila da mamunsa idan ya sallame to shikenan sai ya je azhar ɗinsa a wajen wasu malamai ba zai mamaye ta nafila ba tana nan la'asar ɗinta tunda ya riga ya fara ta to yanzu in ya yi ta to in ya yi azhar ba sai ya dawo ya sake la'asar ba amma a wajen jumhurin malamai sai ya sake la'asar ɗin mazance mai inganci sallar mamunsa ta yi ba zai ɓata wannan sallar da yake jan mamu ba tunda mu a fahimtar da muke a kai shine ya halatta mai nafila ya ja mai farilla domin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tafi anguwarsu ya ja su sallar farilla kuma ba yadda za a yi yayi farilla biyu dole ɗaya nafila ce idan ɗaya nafila ce ba yadda za a yi ya ɗauki ta manzon Allah nafila ya je ya yi ta farafula kuma farilla don haka waccar wadda yake zama liman ɗin ita ce nafila to ire-iren waɗannan sun nuna mana cewa ya halatta mai nafila ya ja mai farilla sallah to daidai wannan lokacin tunda tunawansa sallar baya daga cikin abin da yake yanke sallah don ka tuna akwai sallah da baka yi ba a baya wannan ba na cewa sallar kake ciki kuma ta ɓaci ba ta ɓaci ba tana nan sallah ce sai dai yanzu tartibi jera sallolin wajibi ne a kanka sai ka cike wannan a matsayin nafila sai ka dawo ka sake wacce baka yin ba sai ka maimaita wacce ka yin to idan ya halatta mai farilla mai nafila to babu wani abun da zai hana wannan limamin ya ci gaba da sallarsa, kuma ba zai sanar da mamunsa ba. Idan ya idar da sallah shikenan sallar su tayi, shi kuma ya je ya tartibin sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kowane mutum yana da sakamakon niyyarsa ne. Saka su malikiya, Allah ya musu rahama, suna lizumta daidaituwar niyya ne tsakanin mamu da liban, dole niyyarsu ta zama iri daya. Wanda wannan kuma la yushrat, ba sharadi bane a cikin sallar jama'a a ce sai niyyar liman da mamu ta zama iri daya, ba sharadi bane. Sharadi shine mutaba'a a aiki, mutaba'a a aiki, wannan shine sharadi. Don haka wannan limamin zai ci gaba da sallarsa, kuma mamunsu da suka yi niyyar sallar la'asar, sallar su tayi a la'asar. Idan magariba yake sai ya tuna cewa bai yi sallar la'asar ba, to nan akwai wata matsala da ba irin ta la'asar ba. Domin tunda magariba ce, yanzu in ya tafi yayi magariba ya zo ya yi sallama, to mai magariba ba a maimaita ta. Ba hali ya yi magariba yanzu ya yi sallama sai ya tashi kuma sai ya sake maimaitawa, me ma'anar ba a maimaita ta? Ba zai dan ma ba a farilla biyu, to ɗaya nafila ɗaya farillar ma irin yadda ake wa azhar da al'asar, to magariba ba a mata haka, saboda wutri ne, sallah ce ta wutri wacce take rufe sallolin yini. To idan mutum ya yi ta raka'a uku ya sake maimaita ta raka'a uku, malamai suna ganin ta zama shafayi. Uku ga uku nawa? Shida. Don haka ita suka ce ba a maimaita ta. Don haka wannan limamin abin da ya kamace shi shine idan ya tuna a raka'ar farko, to sai ya ƙaro raka'a ta biyu, sai ya zauna, sai ya yi sallama. Idan ya yi sallama sai mamunsa sai su miƙe su kuma, sai su ƙaro raka'a ɗaya, shikenan sun yi da sallarsu. Na? To shi ne amfanin karatun ai. Waye ce da liman da mamu, kowa zauna baya karatu. Ko ba haka ba? Hato? Tazwi za su ta masa. Ya yi sallama, sai ya musu ishara da hannu. In ya yi sallama sai ya musu ishara, ku ci ku ƙaro raka'a ɗaya. Dama akwai waɗansu abubuwa da suke faruwa a masallatayya wanda rashin ilimin mamu sai rikita masallaci. Akwai masallacin da suka yi baƙo, sai baƙon wani shehi, sai aka tura shi jan sallah. Da aka tura shi jan sallah, shi kuma sai kafaru. Su kuma irin wannan masallatayyan, kwata-kwata ma tunda ba a karatu, ba a karantarwa, wani tunda yake bai taɓa kafarun ba ya shekara 65 a duniya, amma bai taɓa kafarwa. Don haka gazanan dattawa ne da kuma ire-irensu, ba dattawan ba, amma bugaggu ba su damu da karatu ba, an riga da an barbarci kwakwalensu. Fahimta su ta zama fahimta ta gargajiya. Da haka da aka tashi, wannan shehi sai ya rafka sallama a raka'a biyu. Da ya sallama a raka'a biyu, kawai sai masallaci gaba ɗaya sai aka ruɗe. To ladanin masallacin shi sai ya miƙe, irin mai jiyar wannan ne, sai ya miƙe da Allahu Akbar ɗinsa. Kawai wasu suka yi sallama, wasu suka fi shi, da ya tashi yin ruku'u ya rankwada kabbararsa masu bin sa suka bi shi ya tashi dagowa ya Allahumma rabbana lakal hamdu sa suka bi shi ya karasa sallar da su kaga irin wannan ana bukata kamar yadda ake bukatan liman da ladan su zama masu ilimi haka ake bukatan mamu su zama masu ilimi to da wasu abubuwan da su faru dole mamun ilimin su ne zai sa wato abun ya tafi successfully ai nasara idan ba su da ilimi limamin ma sai su ruda shi saboda ya taɓa faruwa limami ya miƙe a raka'a ta biyu mamu suka masa subhanallahi suka yi ta subhanallahi bai dawo ba da ya ruku'u ya ɗago da ya zo raka'a ta uku sai ya miƙe sai suka masa subhanallahi sai ya dawo ya zauna wasu ma suka yi subhanallahi sai kawai ya ce ka assalamu alaikum jama'a mu sake sallama malaman fiqh suna cewa sallah tana da mas'aloli da suka kai 12,000 sallah ba karamar ibada bace kuma ba karamin ilimi ne a cikinta ba waina abubuwan da muke faɗan abubuwa ne da wato mafitarsu a wajen malamai kala-kala ne akwai malaman da suke ganin wannan limamin zai ci gaba da sallarsa ta magariba ya ci gaba da sallarsa kuma ya sallama a matsayin magariba sannan ya koma gefe ya yi la'asar ɗinsa kuma ba zai maimaita magariba ba sannan ga waɗanda suka lizumta sai an jera kamar yadda mu akan haka muke sai an jera to shine fa wasu suke ganin cewa zai ci gaba da sallar amma ya fita a shafa'i ba abin da zai bata sallar mamunsa sannan sai ya je ya sake la'asar dinsa a yayi la'asar dinsa ya kuma sake ya sake magaribarsa inda a ce bai tuna ba sai na raka'a ta uku ta magaribar sai ya tuna bai yi la'asar ba yanzu idan ya taho raka'a ta uku matsalar shi ne akwai bukata zai zauna ya zaman tahiya ya yi sallama saboda sallah ta ƙare to shi yanzu idan ya taho raka'a ta uku miƙewa zai yi saboda ba zai yi sallama daga wuturi ba don haka idan ya miƙe zuwa raka'a ta uku mamun suka yi tasbihi subhanallahi bai dawo ba domin shi ya san me yake yi me halin da yake ciki to su zama za su yi saboda duk wanda ya tabbata sallah ta ƙare bai halatta ya bi limaminsa ba sai ya zauna shi kuma idan ya taho raka'arsa ta huɗu ya zo shi ya zauna idan ya yi sallama sai su yi sallama ba ba'adi a kan kowa shi sai ya je la'asar ɗinsa sai ya sake magaribarsa su kuma abinda suka yi da shi ya zama magariba kaga wannan wani abu ne da yake buƙatar wayewar mamu to kai mamu koyaushe abinda za ka kiyaye shi ne matuƙar ka tabbatar da cewa liman ya rafkana to wannan rafkanuwar akwai wacce ake binsa akwai wacce ba a binsa duk rafkanuwar da ƙari ne a farali to ba abin liman jiransa ake yi amma tasbihi in ya ji ya dawo fanema in bai dawo ba a jira shi sujada uku ba za a bi shi ta uku ba, za a mata tasbihi, in bai fasa ba ya tafi ba za a bi shi ba, za a jira shi ya ƙara shi sajda sai dago sai a ci gaba. In raka'a zai ƙara, an tabbatar da ta ƙari ce, ba za a bi shi ba. Ma mu ya san wannan, akwai abin da kuma liman binsa ake, in a masa tasbihi bai amsa ba to binsa ake. Yayi karatun Fatiha a raka'ar farko sai bai yi sura ba, ana cewa amin, sai ruku'u za a mata tasbihi. In an mata tasbihi an nabbahar da shi ne, amma ba dawo da shi zai yi ba, saboda wanda ya bar sura bayan ya yi ruku'u ba zai dawo ba tsaye ba, ba zai dawo saboda sura ba. Kama an nabbahar da shi cewa akwai wata matsala, kuma in Allah ya taimake shi zai gano, to anan sai a bi shi. Idan ya manta ya miƙe bai yi tahiyya ba za a mata tasbihi, amma in ya miƙe ba zai dawo ba, amma za a nabbahar da shi kuma za a bi shi. To shi mamu har a tasbihin ma ya iya sanin tasbihin da in yayi zai bi liman, da kuma tasbihin da in yayi ba zai bi liman ba, zai kafe a yadda yake. To duk rabkanuwar liman ta wato ta ƙarin farali, ƙarin rukuni, ba za a bi shi ba. Amma ta rage, ragin rukuni za a bi shi, za a nabbahar da shi amma za a bi shi. Ragi yana tsaye kawai sai ya tafi sujada bai ruku'u ba, za a mar subhanallah. Idan aka mar subhanallahi kuma bai dawo ba ya ci gaba da sujada, to za a bi shi sujada. Amma wannan raka'ar dole jefa ta za a yi, ba za ta yi amfani ba, domin ko kai din mamun ka yi ruku'un ka dago ka je ka iso shi ba zai maka amfani ba ruku'un. Raka'ar jefa ta za a yi. Don haka mu fahimta, idan abin da liman ya rafkana a kansa a sunna ne ko mustahabbi ne, za a nabbahar da shi a kuma bi shi. Idan abin da liman ya rafkana a kansa farilla ne, in ƙari ne za a nabbahar da shi ba za a bi shi ba, idan ragi ne za a bi shi. Don haka gini akan wannan, idan muka tabbatar da liman ya kawo raka'a ta uku a sallar magriba sai mu ga ya miƙe bai zauna bai zama tahiyya ba, za mu mashi tasbihi. Idan rafkana yayi zai dawo, wala'alla zai dawo, don rafkanuwar ma ba lallai ya tuna ba. Idan rafkana yayi wala'alla zai dawo, in ko bai dawo ba ba za mu bi shi ba, za mu zauna domin yanzu ya zo da ƙarin raka'a mun tabbatar da kuma ƙari ce. Don haka za mu jira shi har ya gama ya dawo. Idan rafkana yayi zai yi ba'adi, za mu yi ba'adi. In ba rafkana yayi ba nafila ya mayarta, shikenan ba mu da wani ba'adi, sallah ta ƙare. Da malam ya ce wa yasri dhalika li salatil ma'mumin, hakan zai yi naso zuwa ga sallar mamu. Ma'ana da zarar liman ya tuna sallar baya yana cikin sallar lokaci, to zai yanke, kuma abin da ya same shi zai yi naso ya taba mamu. Ma'ana sallar sa yadda ta yanke, to haka ta mamu ta yanke. Shi yasa ya ce ba za a istikhlafi ba, ba zai jawo wani ya zo ya tsaya madadinsa ba. Zance mai inganci wannan duk ba ta taso ba. Liman zai ƙarasa sallarsa da mamu ta fiskar da muka ambata. In an samu liman ne wanda shi yana da fahimtar zai yi sallar da mamun, kuma a matsayinta ba nafila ba ce, zai tashi ne kawai ya zo da wacce ya tuna bai yin ba, akwai wannan fahimtar. Idan kuma yana da fahimtar cewa zai mai ta nafila ne, sannan ya je ya yi wacce bai yin ba, ya sake wannan wacce ya yin, shi dai mamu ba shi da wata matsala, sallar shi ta yi. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, kowane mutum yana da sakamakon abin da ya yi niyya ne. Allahu a'lam. Wa in kana ma'muman, idan kuma mamu ne, shi bodi ne, tarago ne, dan bi ne shi tamada ma'a imamihi, ya ci gaba tare da limaminsa, ya ci gaba tare da limaminsa. Fa idza faraka, idan ya idar, salla ma nasiya, ya sallaci abin da ya manta din. Thumma yu'idu ma salla ma'a al-imami, sannan ya maimaita abin da ya sallata tare da limamin, ya maimaita abin da ya sallata tare da liman din, ba wai ya maimaita tare da liman ba, abin da ya sallata da liman din sai ya maimaita shi. Fil waqti, a cikin lokaci. Fa idza kanat jumu'atan sallaha zuhuran, idan juma'a ce to sai ya sallace ta azhar. Abinda malam yake nufi shine mamu shi ba kamar liman ba, kuma ba kamar mai sallah shi kadai ba. Shi mamu saboda ladabi irin na biyayya a musulunci, to tunda ba alwalace ta kare ba, ba sallace ta lalace ba. Ku bambanta mamu mai fita a sallah da mamu da baya fita a sallah. Mamu mai fita a sallah shine mamun da alwalarsa ta lalace, ko kuma mamun da sallace ta lalace, yana cikin sallar sai alwalar shi ta karye, sallar ta lalace, ko yana cikin sallar sai ya barke da dariya, sallar ta lalace. Da haka wannan dole sallar ta lalace ne, ba wai yanke ta zai ba, ta yanke ne da kanta. Akwai mamun da kuma alwala ba ta karye ba, sallah ba ta lalace ba, sai dai sallah ba ta tafi masa a haka ba. Misalin mamun da ya tuna sallar da ta wuce bai yi ba, yanzu alwalarsa ba ta karye ba, kuma sallah ba ta lalace ba. Rashin lalace wacce ne ma ya sa aka ce in shi kadai ne ya karo mata wata raka'ar, za ka sallah ba ta lalace ba. To a irin wannan yanayi, to yana daga wato sabawa biyayya ya fice daga sallar, tunda in ya fice daga sallar kuma ƙarshe ya koma gefe ne, liman yana sallah shi ma yana sallah, don haka shi zai ci gaba da bin liman har zuwa a idar da sallah. Me ya matsayin sallarsa? Nafila. Sannan sai ya sallaci wacce ya tuna din, wacce ya manta ya tuna ta a cikin sallar, sannan ya sake maimaita wacce ya sallata tare da liman din. Fil waqti, a cikin lokaci. Nan wata latifa ce malam yake ishara zuwa gare ta. Da ya yi sallah tare da liman din aka idar, to idan da sauran lokaci zai yi waccan din ya sake wannan din, idan kuma ba sauran lokaci zai yi waccan din ba zai sake wannan ba. Shine da malam yake fil waqti, a cikin lokaci. In lokacin ta ya riga ya wuce, to zai sake ta ba ya yi ta da liman. Amma idan lokacin ta bai wuce ba, to zai sake ta. Fa idza kanat jumu'atan, idan kuma sallar juma'a ce, sallaha zuhuran, to zai yi ta azhar. Saboda juma'a mutum baya yin ta shi kadai, dole da liman ake yi, tana da sharuɗanta da rukunnanta. Don haka idan a sallar juma'a ne sai ya tuno bai yi asuba ba, ana sallar juma'a ba zai fita masallacin ba, za a yi sallar da shi. Amma idan ya je ya asubarsa, yanzu in ya zo azhar zai sake, ba juma'a ba. An fahimta ba? Yawa. Malam ya ce tambihun, faɗakarwa. Sayati anna aqdar raka'ati 'inda ibn al-Qasim برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل مذكورة في المطولات. مالن يتي زي زو من ننقبا سيأتي زي زو ننقبا أن أقدر ركعة شوى قل ركعة عند ابن القاسم أوجن ابن القاسم الماجدين إمام مالك وإلقى جمعنا الماجدين إمام مالك bi raf'i ar-ra'si min ar-ruku'i, da dagowa kai ne daga ruku'u. A wajen Ibn al-Qasim, kulluwar raka'a da dago kai ne daga ruku'u ba daga kama gwiwa ba. Wannan mas'ala ce shahararriya a wajen malaman su, ko cewa da mai raka'a take kulluwa, shin raka'a tana kulluwa ne da kama gwiwa ko da dagowa? Idan kun kula abin da ya shahara a sunna, shine raka'a tana kulluwa ne da mai da dagowa. Domin yanzu idan mamu ya tago ana sallah, yayi ruku, an yi liman yayi ruku, in yazo ya kama gwiwa ya samu raka'a. Amma idan an dago yazo shi bai samu raka'a ba, an riga an kullata. Da haka a wajen Ibn al-Qasim, raka'a tana kulluwa ne da dagowa daga ruku'u, da dagowa daga da dago kai daga ruku'u. Illa fi masail mazkura fil mutawwalat, in banda cikin wasu mas'aloli da aka ambace su a dogil tattafa. Mutawwalat, dogil tattafa masu tsawaita bayani, irin su jawahirul ikhlil, irin su mawahibul jalil, manya-manyan tattafa irin su al-dakhira, irin tattafa da suke tsawaita bayanai, to irin waɗannan tattafa su malamin yake nufi da al-mutawwalat. Mas'alolin daga cikinsu kamar akwai sirrantawa da bayyanawa. Yana nufin Ibn al-Qasim a wajensa, kulla raka'a dagowa ne daga ruku'u ba kama gwiwa ba, in banda wasu mas'aloli su ko a wajen nasa kama gwiwa ne kulla raka'a. Shine malam sai bai ambaci ko ɗaya daga mas'alolin ba. Shine zan ba mu misalin ko kwaya biyu. Wanda ya manta sirrantawa sai ya bayyana karatu, kamar a sallar azhar raka'ar farko da ya kabbara sai ya kama karatunsa a fili, sai da ya yi ruku'u, sai da ya kama gwiwarsa, sai ya tuna, au ashe bayyana karatu ya yi, yana kama gwiwa sai ya tuna. To wannan mas'alar a wajen Ibn al-Qasim ya riga da ya kulla raka'a. Yanzu a wannan mas'alar ba sai ya dago ne raka'a za ta kullu ba, daga kama gwiwa ta kullu, da haka ba zai dawo ba. Domin inda ba ta kullu ba zai dawo, to ba zai dawo ba, sai dai yayi ba'adi. To haka kishiyansa wanda ya sirranta kamar a sallar asuba, bai farga ba sai da ya kama gwiwa, sai ya tuna ashe duk karatun ma a sirrance yi, to shi ma ya riga ya kulla raka'a, ba zai taso ba. To ire-iren waɗannan mas'alolin su ne Ibn al-Qasim yake musu kallon kama gwiwa ce kulla ruku'u. Amma irin mas'alar da muka ambata ta riskan mamu, to ita kuma dagowa daga ruku'u ne kulla raka'a. Da irin matsala ta barin Fatiha, ya bar Fatiha, to idan ya yi ruku'u ma, to bai kulla raka'a ba, zai dago, in ya kama gwiwa ma zai dago ya karanta Fatiha. Amma idan ya riga ya dago daga ruku'u, to sai dai ya sake ɗauko Fatiha daga farko, ya karanta sura, ya sake ruku'u, ya sake dagowa wacce ta riga ta tafi, ya riga ya kulla ta kuma ta watse. An gane ko? Yawwa. Faslun, rabe karatun da na baya da na yanzu. يحرم عليه صلاة النفل عند طلوع الشمس ينا حرمت أكنسا شيوا شي مسلمي بالي جيمي هنكلي صلاة النفل ينسل النافلة عند طلوع الشمس يا ينفض ورانا وعند غروبها دلوكة ينفض ورانا وعند خطبة الجمعة da kuma lokacin hudubar juma'a kafin hudowar rana a yayin hudowar rana da yayin faduwar rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana nafila yace saboda lokacin lokaci ne da shedan yake sa rana a tsakanin kafanta guda biyu a daidai wannan lokaci yahudawa suna bautar rana to sai shedan yake sa kafansa yake sa rana tsakanin kafansa guda biyu domin idan yahuda sun tashi bautar sujjada wa rana su hada da shi shi ma a dana a bauta masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kar ku yi sujjada kar ku yi sallah tunda ba a sallah sai da sujjada dan haka kar ku yi sallah kwata kwata lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana take faduwa idan kun kula za ku ga yahudawa abin da yake nuna cewa yahudawa har yanzu suna girmama irin wannan lokaci irin yadda suka shigar mana waɗansu abubuwa nasu a irin wannan lokacin ga wanda yake waɗansu ma'aikatu musamman waɗanda suke da alaka da damara da tuta to lokacin daga tuta shine lokacin da rana take fitowa lokacin sauke tuta lokacin da rana take faduwa daga lokacin hudowar rana za a daga tuta lokacin da ake daga tuta kuma duk abin da mutum yake zai bari zai tsaya kikam sai lokacin an gama daga tuta sannan ya samu damar movement haka idan rana za ta fadi duk wanda ya mu'amala da wuraren damara ko cikin bariki ko wuraren pareti ko camp na NYSC zai ga ana tabbaka irin waɗannan abubuwan to asalinsu bauta ce wa rana asali yahudanci ne bauta ce wa rana amma da yake abubuwa sun shigo mana ta kowace irin fiska from nowhere to wannan yake sa komai an riga da an rungume shi ba a iya bambance abin da ya ci karo da addini da abin da bai ci karo da addini ba to abin da ya ci karo da addini dole a ajiye shi a yi watsi da shi ba za a yi riko da shi ba abin da kuma bai ci karo da addini ba to wannan babu laifi dan mutun ya amfani da shi a sha'anin rayuwarsa annabi alaihi salatu wassalam ya hana kuma ba abin nigawa a lokacin rana take fitowa lokacin da rana take faduwa ba a salla ba abin nigawa wa inda khutbatil jumu'ati da kuma lokacin hudubar juma'a lokacin hudubar juma'a ma ba a sallan nafila a wajen wasu malamai jamhurin malamai idan liman ya fara khutba to komai ya tsaya kamar yadda ba magana ba ciniki to hakan nan babu nafila to amma zai zo mana ko kuma ya sha ma mun sha ambata a karatukanmu na baya cewa mai shigowa masallaci lokacin ana khutba to sunna ta tabbatar da cewa zai iya nafila da gaisuwar masallaci amma a gurguje amma wanda yake zaune a masallaci aka riga da aka fara kiran sallah na hawan liman minbari to ba hali ya tashi nafila ba a nafila a wannan lokacin don haka a bambanta mutanen guda biyu wanda already yana masallaci to baya nafila. Wanda kuma shigowa yayi ana hudu ba, to shi yana nafila. Wa inda dhiqil waqti, da kuma lokacin da lokaci yayi kunci, yayin da lokaci yayi kunci lokacin sallah. Misalin sallar asuba, wanda ya tashi da asuba gari ya riga da ya waye. A al-kibla ko ce mahudar rana ta dauki harama, haske ya yawaita a wajen, alamun rana tana shirin fitowa. To a wannan lokacin, a wannan yanayi lokaci yayi kunci, da ba zai ishe shi yayi nafilar kafin asuba ba ta fadilatul fajr, sannan ya zo ya sallar asuba. Da haka a wannan lokacin ba zai yi wannan sallar nafila ta fadilatul fajr ba, ko raghibatul fajr, sallar asuba kawai zai yi, ba a nafila, saboda lokaci ya kure, ba zai biye wa nafila ya fitar da farilla kuma daga lokacinta ba. Aw ba'da khurujihi liman alayhi fardun, ko kuma bayan fitar lokacin ga wanda akwai farilla a kansa. Ma'ana kamar sallar asubar da muke misali da ita, lokacinta ya fita, ya farka, ya tashi, sai ya same shi kawai rana ta riga ta fito, to bai yi asubar ba, to shi ne a nan malam ya ce ba zai yi nafila ba, asubar zai yi, saboda lokacinta ma ya riga ya fita. Shine aw ba'da khurujihi, ko bayan fitar lokacin, liman alayhi fardun, ga wanda yake da farali akansa, to ba zai yi nafila alhalin ga farali akansa ba, lokacin faralin kuma har ma ya riga da ya wuce. Amma wannan nan ce mai inganci, zai iya, saboda lokacinta ya riga ya fita. Shine lokacinta ya riga ya fita, to yanzu nafilar da ke tare da ita zai iya yinta. Ba zai yi dai wasu nafilfili ya ce bari ya yi walaha, bari ya yi kaza kafin ya yi asubar ba. A amma raka'o'i biyu da suke tare da asuba na alfijir, tun da har lokacin ya riga dama, lokacin dab da zai fita, saboda tsoron kar ya fita a yi ta a kan lokacinta, wannan ba zai shagala da nafila ba. Amma ya riga ya fita lokacin, to yanzu da ita da ƙawarta duka zai iya yinsu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani tafiya yaki da yayi, suka yi bacci suka kwanta a wani waje, hanya su ta dawowa, bacci ya dauke su har rana ta fito, zafin rana da ya fara dukan kafafun wasu daga cikin su, musamman Umar dan Khattab radiyallahu anhu, aka ce shi ya fara farkawa. Da suka farka, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su da su zakuda daga wajen, su matsa daga wajen, suka kara gaba kadan, sannan ya umarce su da alwala, aka yi alwala, aka yi raka'o'i biyu na alfijir, sannan aka yi sallar asuba. Da haka idan har lokaci ya riga da ya fita, to nafilar take tare da sallar, za a iya yinta sannan a yi sallar. Amma wasu nafilfili na daban, to wannan kan sakaci ne da wasa da farali, mutum zai shiga yi kuma. Amma nafila ta ratiba ta wannan farillar, da ita mutum zai iya yinta, ba kamar yadda shi malamin ya faɗa ba kenan. Wa yuqrahu ba'da tulu'il fajri ila an tartafi'a ash-shamsu, sannan makaruhi ne nafila bayan hudowan alfajir har zuwa lokacin da rana za ta daukaka qaida rumhin, wato gorgodon mashi, gorgodon tsawon mashi. To nan sauran wuraren da malam ya ambaci kalma ta haramci ne, amma yanzu wannan mahallin sai ya ambaci karhanci. Makaruhi ne yin nafila bayan ketowan alfijir har sai zuwa hudowar rana, ita ma ba zallan hudowanta ba, qaida rumhin, sai ta ɗaukaka da gwargwadon tsawon mashi. Abinda malam yake ishara zuwa gare shi a nan shi ne, wato nafila ta nafila mutlaka ba ta raghibatul fajr ba, in an ce an hana nafila bayan fudowan alfajir har zuwa faduwar rana, kenan alfajir ya keto ba wata sallah sai asuba. To amma ba haka malam yake nufi ba. Kun sani akwai sallah raka'a biyu ta alfajir kafin asuba din, bayan alfajir ya keto ko? To annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace babu sallah bayan alfajir har sai in banda sallar asuba, in banda raka'at alfajr, in banda rakawi biyu nan na alfajr, la salata ba'da alfajr illa raka'atay alfajr, ba wata sallah ma'ana ta nafila bayan ketowan alfajr in banda rakawi biyu nan na alfajr. Wannan ya sa ma malamai suke sabani, mutumin da ya rakawin sa biyu na alfajr a gida ya tafi masallaci yazo ya samu kuma ba a shiga sallar asuba ba, shin zai zauna ne tunda ya riga da ya raka abin da aka bashi damar yi ba a sake yin wata sallah, ko kuwa zai yi gaisuwar masallaci sai zama mahallin sabani tsakanin malamai wanda har wasu ma suke ganin kawai ya tsaya a waje kar ma ya shiga masallacin balle ma rikici ya same shi, tunda an hana yin wata sallah bayan rakawai biyu na alfajir kuma ya yi su a gida. Yanzu ya zo masallaci kuma ba a tada sallah ba. Wasu kuma suna ganin a wannan ita kuma ai ita ma ta gaisuwar masallaci ce, abinda aka hana shi ne nafila kawai ya tsiri nafila, amma yanzu wannan ba tsirante ya yi ba, kama shi ta yi ta gaisuwar masallaci. Da haka wasu suka ce zai iya, wasu suka ce ba zai iya ba, domin dukkan sallah aka hana ciki hadda ta gaisuwar masallacin, in ban da wacce aka ware ita ce ta raghibatul fajr. To wannan yasa sai malam yace makaruhi ne in ban da raghibatul fajr, to duk wata sallah bayan alfajir ya keto makaruhi ce har sai rana ta hudo. Abinda malam yake nufi da sai rana ta hudo qaida rumhin hatta tartafi ash-shamsu qaida rumhin, sai rana ta daukaka zuwa tsawon mashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da haka, ba a yin sallar nafila har sai rana ta daukaka ta kai tsawon mashi, mana daga wurin bullowarta zuwa gurin da take inda za a sa sandan mashi, to tsawon ya kai haka, duka saboda a raba mutane da bauta lokacin da rana take hutowa. Da haka sai ta fito, in ta fito din ma ta dau haramar tashi, ta ba da tazara daga wajen hudowarta da tsawon abin da ya kai a ginda ya mashi, to daga wannan lokacin ne nafila take farawa. Anan sallar idi ke farawa, anan walha ke farawa, anan damar yin nafila take farawa. وبعد فرض العصر الى ان تصلى المغرب, ما لن يتي هكذا ان هنا نافلة مكروهي ني بايان فرل الاسر الى ان تصلى المغرب زوى لوكة ذا اصلاتي مغربا. سبودا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا هنا ينصلى بايان الاسر حرسي رانا تفادي, لا صلاة بعد العصر hatta taghruba ash-shamsu, babu sallah bayan al-asr ta nafila har sai rana ta fadi. Wannan duk a kiyaye mai rama sallah, idan mun tafi akan rama sallah ko mai bacci in ya farka ko mai mantuwa, to duka waɗannan lokutan za su iya salloli a cikin su. Ana nufin nafila, babu sallar nafila in an yi sallar al-asr har sai rana ta fadi. Idan rana ta fadi za a iya nafila koda ba a yi sallar magriba ba, saboda hadisi ya inganta akan nafila kafin magriba bayan faduwar rana, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman sha'a. To amma malam yace nan makaruhi ne, yayi atafin sa ne akan makaruhi, akan makaruhai, domin ya faro da wayukrahu sai ya atafin sallah bayan al-asr makaruhi ne, saboda wasu malamai sun bambanta tsakanin yi sallah ta nafila, hukuncin sallah nafila bayan al-asr da hukuncin sallar nafila lokacin faduwar rana. Wato kamar an hana sallah ta nafila bayan la'asar ne saddan lizzari'a, saboda a toshe kafar yin sallah lokacin faduwar rana. Kamar yadda an hana sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta hudo, saboda a toshe kafar yin sallar nafila lokacin da rana ke hudowa. Da haka sai aka hade tun daga bayan sallar asuba har sai bayan rana ta hudo a yi nafila. Kar ma a bude kofar, wasu su yi ta yin nafila har su zo suna nafila rana tana hutowa, domin wala'alla mutane ba za su iya kiyaye dan lokacin da rana take hutowan ba. In an ba su damar nafila ba za su kiyaye lokacin ba, sai a yi ta yi kawai. An fahimta? Haka lokacin da rana take faduwa mutane ba za su iya kiyayewa ba. In an ce an ba da damar nafila bayan la'asar, to ba lallai mutane su kiyaye exactly lokacin da rana take faduwa ba. To sai ya zama maganin abun a hana daga bayan la'asar, maganin abun a hana daga bayan asuba. To malamai da suka fahimci wannan sai suka ce hakikanin lokacin da aka hana nafilar shine lokacin hudowar rana da lokacin faduwar rana. Don haka hanin ya fi tsanani a wannan lokacin, sai malam ya sako shi a haram. Lokacin bayan asuba kuma da bayan la'asar, shi an hana shi ne don wancan lokacin da ya fi tsananin. Don haka shi haninsa bai kai tsananin wancan ba, sai malam ya sako shi a makaruhi. Malam ya ce wa inda adhanil jumu'ati lil jalisi, da kuma lokacin kiran sallar juma'a ga wanda yake zaune a masallaci. Makaruhi ne wanda yake zaune a masallaci, lokacin kiran sallar juma'a ya tashi zai yi nafila. To amma malam ya sanya shi a makaruhi saboda ba lokacin kiran sallar ne aka hana ba, lokacin huduba ne aka hana. Don haka shi lokacin kiran sallar makaruhi ne, tunda shi ba a hana ba, saboda zai iya kai shi ga ana hudubar. Ba lallai idan da nafilar kafin a fara huduba ba, sai ya zama lokacin kiran sallar ya tashi ya yi makaruhi ne. Amma lokacin huduba kuma sai malam ya sako shi a haram. Malam ya ce wa inda adhanil jumu'ati lil jalisi wa ba'da fardil jumu'ati fi musallaha. Sannan makaruhi ne, ku gane wannan duk makaruhai malam ke lissafuwa. Sannan makaruhi ne yin nafila ba'da fardil jumu'ati, bayan faralin juma'a, wato bayan sallar juma'a shine fardil juma'a, bayan faralin juma'a fi musallaha, a gurin sallar juma'a. Ba a hana nafila bayan mutum ya fice ba, ko ya koma gida, ko ya koma shago, ko ya koma office, ba a hana shi nafila bayan sallar juma'a ba. Amma a masallacin, to shi malam ya ce makaruhi ne. Wannan zance mai inganci, hadisi ya tabbata cikin Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini ga wanda yake son ya yi amma raka'a hudu, ga wanda yake son ya yi ko a masallacin ne amma raka'a hudu. Su ma malikiyar suka ce sai dai idan liman ya fita daga masallaci to zai iya yi. Amma liman yana masallaci, masallaci ana nan ana zazzaune, ba zai tashi ya nafila ba. Wai saboda kar wani ya gani ya tsammaci cikon raka'a biyu ne da aka saba yi na azhar. Shi yasa don a datsa wannan tunanin ga wanda yake da karamin ilimi, za ka ce an yi juma'a kawai, kar ma ko a tashi ya nafila. Mai karamin ilimi ko ba kauye ko baƙo, idan ya zo to ba za a ruɗa shi ba. Amma in baƙo ya zo ko mai karamin ilimi, an idan da sallah ga ana ta tashi ana yin raka'a biyu, sai ya tsammanin cewa in liman ya gama tasa to za a tashi a yi biyu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake limancin juma'a, idan ya idar da sallar juma'a, in ya yi azkar sai ya tashi ya tafi gida, in ya koma gida sai ya raka'a biyu a gida na nafila. Haka yake a cikin Bukhari. Daga ƙarshe malam ya ce wala tukrahu inda waqtil istiwa'i, amma ba makaruhi bane nafila lokacin da rana take tsakiya. Ba makaruhi bane nafila wato lokacin da rana take tsakiya. To wannan shi ma akwai hadisi a kai, ba haka zance mai inganci. Kamar yadda aka hana lokacin hudowar rana, aka hana lokacin faduwar rana, haka aka hana lokacin da rana take tsakiya. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Inda zuhuri qa'imil dhahira," shi lokacin da rana take tsakiya. To a daidai wannan lokaci ba a yin nafila, kuma ba a bisu ne gawa. Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانا يتي مالا زي للإمام ينا ينسل الأسر نيكم نبيشي أزهر لقبايكم نتاش نيسل الأسر إنا to zaka iya bin liman limamin da yake la'asar ka bishi kai azhar, sannan kuma sai ka tashi kai la'asar din ka zaka iya. Kamar yadda ya gabata a wasu karatutukan mu, mun tabbatar da haka, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna ma likullin bi'in manawa. Malam ana iya yin addu'ar matsala a yayin zaman tahiyya, in ana yi da yaushe ake yi? Eh, ana iya yi mutum ya yi addu’a ta matsala ta roƙon Allah wata buƙatarsa a zaman tahiyya, kuma ana yin ta a ƙarshe ne bayan mutum ya kammala tahiyya, ya yi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to kuma daga nan zai iya ya roƙi buƙatunsa da yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta’ala. Malam, zuwa wani lokaci sallar walaha lokacin ta yake ƙarewa? Yana ƙarewa zuwa lokacin da aka hana yin nafila, lokacin da rana ta kai tsakiya, karatunmu na ƙarshe a yanzu, lokacin walaha lokacin ta yake ƙarewa. Shin ya inganta ba a yin addu’a da ayar alƙur’ani a cikin sujjada ko da ayar addu’a ce? A’a, idan mutum yana so ya yi addu’a da ayar alƙur’ani kuma aya ta addu’a, zai iya yi da sunan addu’a ba da sunan karatu ba. Misali, a sujjada mutum zai iya cewa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Yana nufin addu'a, ba yana nufin karatun Alkur'ani ba. Zai iya, "Rabbana atina fid dunya hasana wa rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada." Duk wannan zai iya yi, sunan addu'o'i ne, "Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun." Zai iya da sunan addu'a ba da sunan karatun Alkur'ani ba. Allahu a'lam. To, ni ina ce mun yi na takarda shi kenan. Kamar kai gaba, kana hagu kuma kai gaba da. Alaikum salam. Ke dangane da karatun da muka yi, maganar ƙulla ruku'u ga wanda ya sirranta ko ya bayyana karatu a gurin da ba mahallinsa ba ne. Kamar aka ce, in ya riga ya ƙulla ruku'u ya kama gwiwa ba zai dawo ba. To, idan kenan bai ƙulla ruku'u ba, ya ce kenan zai maimaita ne. Ya ce, to idan abin ya shafi Fatiha ne, yaya kenan zai? To, idan mutum ya canza yanayin karatu na bayyanawa ko na ɓoyewa, bai tashi tunawa ba sai bayan ya yi karatu, ya rage in ya yi ruku'u, mun karanta yanzu cewa ba zai dawo ba a kan wannan abu, sai dai kawai ya yi sujjada ba'adi idan bayyanawa ya yi a gurin ɓoyewa, ko kuma ya yi ƙabli idan ɓoyewa ya yi a wajen bayyanawa. Idan kuma bai yi ruku'u ba, to ya rage ko dai Fatiha ce ko kuma sura ce ko dukansu ne. Idan Fatiha ce da sura, dukansu gaba ɗaya. To, a Malikiya ba zai maimaita Fatiha ba, a Malikiya zai maimaita Fatiha sai ya yi ba'adi, zai maimaita Fatihar sai ya dawo sai ya sake karanta ta a bayyane, ya karanta surar a bayyane inda ɓoyewa ya yi, ko ya dawo ya maimaita ta a sirrance, ya karanta surar ma a sirrance inda bayyanawa ya yi, sai ya yi ba'adi saboda ya yi Fatiha sau biyu. Idan sura ce, idan fatiha ce ita kadan ta ma haka ne hukuncin amalikiya zai maimaita ta sai ibadi idan sura ce ita kadan ta banda fatiha yayi fatihar amma kuma sai ya sha'afa sai ya shiga kuma surar asirrance to zai maimaita surar amma babu komai akan sa saboda maimaitin sura a sallah baya cutarwa ba a kiran sa kari inda yayi asirrance ya dawo yayi a bayyane ko da yayi a bayyane da asirrance dama zaka iya karanta sura biyu ko sama da haka ma da gangan ma don haka wannan ba zai zama abin da zai jawo masa yin raka'a ba haka yake a malikiya idan ba ku manta ba da muka zo wannan gabar ahlari sai nake ce muku idan mutun ya karanta fatiha asirrance sai ya tuna malikiya suka ce ya maimaita ta a bayyane ya baki sai nake cewa idan ya riga da ya karanta ta asirrantan ai ya karanta ta idan ya maimaita ta a bayyane sai don haka ne ma suka ce yayi me yayi baki to karanta ta da ya asirrantar rafkanwa ne maimaita ta da ya a bayyane yana sane da gangan ne haka yanzu rafkanwar sirranta ta tafi zama uzuri sama da gangancin maimaita ta don haka idan ya karanta ta a sirrance sai da ya gama sai ya tuna to ai dama ana karatun fatiha a sirrance a wasu sallolin yanzu kawai wannan rafkana yayi don haka ba wai ba a karba ba ne ba wai bai yi ba ne ya zama abin da ya zama raki don haka sai ya dora sura sai yayi kabli akan ya maimaita fatiha a bayyane yayi baki saboda wannan karanta dai a surance ya tabbata rafkanwa ne amma wannan maimaitawa dai kuma ba rafkanwa bane yana sani lokacin da kuka karatu da daidai wannan gabar nayi bayani makamancin wannan eh Allahu a'lam na waɗansu sun riga sun saba idan an sun yi sallah azuwa sai sun tashi sun yi nafila wannan ya zama al'ada su ci haka wannan mun sha magana akai gaskiya musamman wal'alla masu nufin rak'o'i biyu na alfijir ne ba su samu ba su yi su ba sai bayan asuba din na sha magana akan wannan mas'ala ta mutum kullun asalar asuba an yi da sallah sai ya tashi ya rak'o'i biyu na alfijir cewa wannan kuskure ne uzurin da malamai suka ambata wanda zai sa mutum yayi nafila bayan sallar asuba ta rak'o'i biyu na alfijir uzuri ne wanda yake banci wanda wato bacci ya danne shi wani lokaci wannan sallolin zai kubuce masa bai samu yayi ba akai masa uzurin yayi da asuba zai tashi yayi su saboda hadisin da yazo na Qais ibn Amr akan haka kuma abin da yake nuna cewa shi wannan uzurin yake banci mai irin matsalar sa ne shine Annabi sallama ya masa magana ya tsaya akan sa har sai da idar ya masa magana inda a ce dama ce ga kowa yayi tai da ba zai tsaya jira shi har yayi sallama ba sannan kuma kafin sa ba a ga sahabbai suna yi ba bayan sa ba a ga sahabbai suna sun yi amfani da wannan dama suna ta yi ba don haka abu ne da ya takaita zuwa ga wanda wato jifa jifa ne abun yake samun sa ba wai kullun da kullun ba idan mun ce kullun ne in an yi sallar asuba mutum zai tashi yayi nafila rak'o'i biyu na alfijir to kenan hadisin da yazo ya hana nafila bayan asuba ba shi da amfani kenan alhalin kuma yana aiki shi ma eh Allahu a'lam na wa alaikum salam kauta yace yaya mamu wanda ban bashi amsa bai yaya mamu wanda yana sallar magriba sai tunda bai yi la'asar ba kuma an ce mamu baya fita zai bi limamin sa kuma magriba ce idan ya bi shi akai sallama to yanzu shi an ce ba a magriba biyu zai dawo ya yi la'asar ya dawo ya sake magriba tambaya ce mai kyau wannan mamu zai bi limaminsa idan limaminsa ya zo ya yi sallama sai ya tashi sai ya karo raka'a daya sai su zama raka'a hudu sai ya yi sallama sai ya yi la'asar din sai ya sake magribarsa Allahu a'lam na'am alaikum salam so malam yace wancan satin mun yi magana akan maganar rama sallah muka kawo masu uzuri kala uku to ba cewa muka ce mutum ukun nan za su rama sallah ba. Na san dai mun kawo mai mantuwa da mai bacci, layin masu mantuwa da bacci, daga fala da shagala, wanda su waɗannan sallar su ba ramu ko bane. Za su yi ta ne san da duk ya farka ko ya tuna ko ya fadaka da sallar, shi a hakkinsa ba ramu ko bace. Sannan mun yi magana akan mara lafiya, wanda shi kuma ba ramu ko bane, zai yi ta ne a halin da ya samu kansa na rashin lafiya, gwargwadon ikon da yake da shi, in ta kama koda da zuciyarsa ne, a ga wannan ba ramu ko bane. Sannan kuma mun yi magana akan wanda shi kuma kwata-kwata hankali ne ba ya da shi, kamar mahaukaci ko mai farfadiya, shi kuma wannan kwata-kwata sallar ta fadi a kansa, matukar lokacin ta ya fita na cikin wannan halin. Kaga nan mun ambaci masu uzuri ne waɗanda suke cikin wato matsi na sallah da matsayin sallarsu a shar'ance. To abin da yake cewa shine, to idan ya kasance su masu rama sallar da malamai suke ambata din, kenan su ba wani dalili na shari'a wanda ya sa aka ce su rama sallah? To ina ganin a ranar din ma duk na faɗa, na tsawaita magana a kai, rashin dalilin ne ya sa duk ya kawo waɗannan bayanan da muke ta yi. Babu wani dalili da ya yi magana a kan, in ka cire waɗannan mutanen ma, ka cire marar lafiya, ka cire mai bacci ko mantuwa, ka cire mahaukaci, waye ya rage wanda sallah za ta wuce bai yi ba? Kaga sai mai ganganci. Kaga babu wani dalili. Dalilin da ya ba da umarni a yi sallah, to ya sa mata lokaci. Yanzu shi wannan mutumin ba wani dalili na biyu da ya sake kira akan cewa ya yi sallah. An ba shi sallah, an ba shi time, an ba shi lokaci. Lokacin ya wuce. Inda a ce akwai dalilin da ya ce, to ku yi sallah magariba kafin rana ta fadi, in rana ta fadi ma ba ku yi ba ku yi, sai ya zama bata lokaci kenan. Ka gane? Lokaci an batan faduwar ranar ba shi da ma'ana. Ku yi sallar magariba kafin rana ta fadi, in rana ta fadi ma ku yi, zai zama faduwar rana ba shi da ma'ana, kawai koyaushe lokacin magariba ne. So wannan shi ne, don haka babu wani dalili na abin na ramukan sallah wanda na sani, Allahu a'lam. So gwargwaron abin da na sani a karatuna da na yi, ni ban ci karo, na ci karo da yadda malamai ma suka yi ta cewa babu dalili. Allahu a'lam. To za mu yi sallah kenan ko? Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.